wannan ita ce Adventist World Radio. Mun sake dawowa domin mu ci gaba da wannan hidima, don haka mai sauraro a marmatso kusa da akwatin radio, ina fata mai sauraro na cikin koshin lafiya. Abokai da yan uwa duka, iyali, ana shirye kuma domin a yi sauraro tare. Hagaici makwabta domin su ma su samu wayannan albarkun tare. A shiri na yau, Pastor Daniel Chiroma Junior yana shirye da fili na gari ya waye. Sa'annan kuma Pastor Matthew Haruna da Pastor Audu su ma suna shirye. Zumta mata na Seventh-day Adventist Church daga yadin Lere a jihar Kaduna su ne za su yi mana waka a shirin na yau. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Mai sauraro barkan mu da warhaka. Muna gode wa madaukakin Allah sarki da ya bamu dama mu zo domin mu bincika mu yi nazari cikin kalmarsa. A wannan tsari na wannan shiri mun bashi lakabi da suna gari ya waye. Gari ya waye wannan shiri ne wanda za mu so mu duba mu samu fahimta tsakanin musulmi da krista game da waɗannan littattafai guda biyu waɗanda suke amfani da shi, wato littafi mai tsarki da kuma alkur'ani mai girma. Za mu so mu fara da addu'a. Makadaici Allah babba mai girma, Allahn alloli, mun ɗaukaka ka, mun yabe ka domin ka isa yabo. Mun gode da dama da ka bamu, muna so mu yi nazari a cikin kalmarka a wannan shiri na gari ya waye, domin mu ilmantar da kanmu, mu wayar wa kanmu kawuna domin mu gane nufinka na samun ceto. Ka bishe mu, ka albarkaci mai sauraro, ka taimake mu domin mun roka ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin. Yau dai a wannan shiri ɗin za mu so mu fara dubawa wata kai wanda tana cewa shaida da Alkur'ani ta bayas kan littafi mai sarki. Wannan darasi za ta duba shaidan da Alkur'ani ta bayas a kan littafi mai sarki. Zan so mu gani ko Alkur'ani ta kushe littafi mai tsarki ne kamar yadda wasu malamai ke fadi. Za mu kuma gani ko Alkur'ani ta yadda da littafi gaba ɗaya ko kuma wata bangare ne kawai ta yadda da shi. Da fatan dai a ƙarshe mai sauraro zai fahimci gaskiyar wannan al'amarin. Zan so in rika ɗaukan waɗannan bayane daki-daki bisa ga tambayoyi da ke a tattare da shi. Zan so in fara da tambaya kamar haka: wace shaida ce Alkur'ani ta bayas game da littafi mai sarki? Ina son mai sauraro ya ɗauki alkalami ya rubuta. In kuma ba shi da alkalami, yana da Alkur'ani mai girma, to sai ya ɗauka ya biyo ni, ya bude surorin da zan bayar. Domin fahimtar wannan tambaya, zan so mu duba a cikin Alkur'ani mai girma sura 3 sa aya 3, wato suratu Al-Imrana. A nan ayar Alkur'ani mai girma ta ce, ya sassaukar da littafi a gare ka da gaskiya, yana mai gaskantawa ga abin da ke gaba gare shi, kuma Allah ya saukar da Taurat da Linjila. So a wannan ayan zan so mai sauraro ya gane cewa Alkur'ani ta yi nuni da cewa Allah ne ya saukar da littafi mai tsarki, wato Taurat wanda shi ne tsohon alkawali, da kuma Linjila wanda shi ne yau muna ce da shi sabon alkawali. Sai mu duba kuma a cikin suratu Bakara, wato sura 2 na Alkur'ani mai girma, ayansa 176. A nan ma Alkur'ani mai girma ta ce, wancan domin lalle ne Allah ya saukar da littafi da gaskiya, kuma lalle ne wadanda suka saba a cikin littafi hakika suna a cikin sabani mai nisa. A wannan aya Alkur'ani tana nuni da cewa littafi mai tsarki gaskiya ne, kuma wanda ya kauce wa gaskiyar ya raba hanya da gaskiyar kenan, wato ya ki gaskiyan kenan. Wanda ya ki gaskiya kuwa za ya bi karya, wato yana cikin masu bata. Za mu so mu duba kuma wata aya daga cikin Alkur'ani mai girma, wannan suratu Bakara, wato sura biyu na Alkur'ani mai girma, aya 41, wadda tana cewa kuma ku yi imani da abinda na saukar, yana mai gaskantawa da abinda yake tare da ku, kuma kada ku kasance farkon kafirai game da shi, kuma kada ku sayi yan kuɗi kaɗan da ayoyi na, kuma ku ji tsoro na ni kaɗai. Wannan ita ce ayar Alkur'ani mai girma. A nan magana da ake yi da Yahudawa ne da cewan Alkur'ani ta shaida littafi da yake tare da su, don haka ana kira gare su su yadda da ita. Wato Alkur'ani ta tabbatar da cewa littafi mai sarki gaskiyar maganar Allah ne, kuma tana jaddadawa Yahudawa su yadda su bi wannan littafi domin gaskiya na cikinta. To me Alkur'ani ke kara jaddadawa game da littafi mai tsarki? Bari mu sake duba sura 35 na Alkur'ani mai girma, aya 31. A nan kuma ya ce, kuma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka daga littafi, wato Alkur'ani, shi ne gaskiya, mai gaskantawa, wato yarda ga abinda yake gaba gare shi. Lalle ne Allah ga bayinsa hakika mai labatawa ne mai gani. Wato ina so mai sauraro ya gane da cewa a nan ayar Alkur'ani tana kokarin ta nuna cewa Alkur'anin da aka saukarwa Annabi Muhammad an gaya mishi cewa ba wata littafi bane daban, amma tana gaskanta abinda ke a kunshi cikin ta, yadda ne na abinda yake cikin littafi mai sarki. Wato Alkur'ani ba gaba take da littafi mai sarki ba, amma tana tabbatar da cewa abinda ke cikin littafi mai sarki gaskiya ne. Don haka ina so mai sauraro kai lura, Alkur'ani tana gaskantawa da littafi mai sarki ne, wato tana tabbatar da cewa littafi mai sarki gaskiya ne, kuma ayar Alkur'ani bata ce Alkur'ani tana gaskanta wasu bangarori ne na littafin kadai ba. Alkur'ani ta yi maganar a Taurat da Injila cewa suna cikin muhimman littattafai da Allah ya aiko wa manzaninsa. Don haka a nan mai sauraro za mu dasa aya a wannan fili namu na gari ya waye, sai mako mai zuwa za mu dora a inda muka saya. Don haka ina fatan Allah ya ba mai sauraro ganewa, ya kuma fahimtar da mu duka domin mu kai ga hanyar tsira. Allah ya taimake mu. Muna cikin addu'a. Ubangiji mun gode domin ka ba mu dama mun yi nazari a wannan fili da muka lakaba mata suna gari ya waye. Muna roƙonka ka taimake mai sauraro ya fahimci abin da muke fadi, domin dukanmu mu kai ga tsira. Mun roƙa ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin.
Akwai tashan da ke kawo da duniya damuwar kowa, ko ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kunne ka ji. AWR shine muryar da ke Adventist World Radio, muryar bege, muryar bege, muryar bege.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria awrnigeria@gmail.com awrnigeria@gmail.com. Idan ana so kuma a kalli wakoki na zumuntan mata ko kuwa na mawaka, sai a garzaya zuwa ga shafinmu na YouTube. Sunan shafin shine Muryar Bege. A yi subscribe sa'annan a yi kallo. Adireshin shafinmu na Facebook shine AWR/Hausa. AWR/Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. A kasance tare da mu domin shiri na biye.
Abi mamaki
kwanaki kashe na mona si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 chip
abi mamaki
kwanaki kashe na mona si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 chip
litafi mai sarki ya koya
kadamu ya dona waje
litafi mai sarki na koya
kadamu ya dona waje yanzu mata ya masu bi sun zama masu sawando yanzu mata ya masu bi sun zama masu sawando yanzu mata ya masu bi sun zama masu sata ci me yanzu mata ya masu bi sun zama masu sata ci me yanzu sun zama karuwai a titina almasu yanzu sun zama karuwai a titina almasu na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 chip
masu bi na zamani sun zama masu shaidanzu
masu bi na zamani sun zama masu shaidanzu
masu bi na zamani sun zama masu insata
masu bi na zamani sun zama masu insata
masu bi na zamani sun zama masu kisa
masu bi na
zamani sun zama masu kisa
masu bi na
zamani sun zama masu insina
masu bi na akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 chip
masu bi na zamani sun zama masu shallobe
masu bana
zamani sun zama masu shallobe
masu bana
zamani sun zama masu shansimi
masu bana
zamani sun zama masu shansimi
masu bana
zamani sun zama masu cin amana
masu bana
zamani sun zama masu cin amana
na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 na si yana cika akan masu bi na zamani na si yana cika chip 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 chip.
Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci na jin maganar Allah. Ni ne Pastor Matthew D. Haruna. Karatunmu yau yana samuwa cikin Ibraniya Sura 4, aya ta 14. Maganar Allah na cewa, da shike fa muna da babban priest mai girma, wanda ya ratsa sammai Yesu ɗan Allah, bari mu rike shaidarmu. Allah shi wa karatun maganarsa albarka. Kan maganarmu yau haikali, za mu yi addu'a. Bangiji, mun gode maka domin wannan lokaci na jin maganarka. Muna roƙonka, ya Ubangiji, ka yarda mu ji maganarka da za ta shirye mu kafin dawowarka. Mun roƙa cikin Yesu Kristi, kai ne mai cetonmu. Haikali.
Littafi mai tsarki ta gaya mana cewa akwai haikali wanda ya faru a wannan duniya, hoto na haikali wanda ya faru a sama. Wannan batun wakilci ya shafi batun haikali. Lokacin su Musa da Haruna, lokacin da haikali yana a matsayin shi na haikali inda ake yin hadayu na yau da kullum, wannan haikali da ya faru a wannan duniya kwatanci ne na haikali wanda ke a cikin sama. Shi yasa littafi mai sarki ta ce da shi ke muna da wannan babban priest, wato Isa Almasihu mara zunubi, wanda bayan mutuwarsa ya tashi ya komo sammai, yana cikin haikali wuri mafi tsarki, yana aiki a madadinmu, wato shi ne matsakaici tsakaninmu da Allah. Mai sauraro, na so mu dube hoton haikali a wancan lokaci. Wani ba zai taɓa yin tunanin haikali kamar yana da wata alaka da wakilci ba, amma abinda ya fi daidai da su yana nan a fili, domin haikali yana da babban matsayi cikin tsarin bangaskiyarmu. Mai sauraro, na son ka sani kuma wakilci yana cikin wannan tsari. Fahimi mai kyau na ko menene hidiman Kristi cikin haikali na sama, yana da muhimmanci mu fahimci aikin wakilci bisa ga wannan haske na littafi mai tsarki. Sarakuna ta fari sura 7 aya 33 ya kwatanta mana yadda karusar dawaki yake. Za mu bayyana tsarin haikalin kamar hop, wato kafafun da gefensu na gargaren keken. Hop da ke manne da keken ya tsaya daidai sa'ilin da yake juyawa bayan ya dandana mutuwa da kuma tashi daga matattu. Littafin Timotheus ta 2 sura 1 aya 10, Kristi ta wuri mutuwarsa ya zama tubali na aiki cikin haikali. Mai sauraro, haikali yana da muhimmanci a cikin batun ceto da kuma batun wakilci. Isa Almasihu yana sama a haikali, yana gaban Allah Uba, yana nan a matsayin shi ne wakili namu tsakaninmu da Allah, da yana kai addu'o'inmu a gaban Allah na yau da kullum. Littafin mai tsarki ta ce, inji littafin Timotheus ta 2 sura 1 aya 10, cewa Kristi ta wuri mutuwarsa ya zama tubali cikin aikin haikali. Wato kenan ba duk mutuwar Kristi ba da batun haikali na wannan duniya da ta zama labari. Ba domin mutuwar Kristi ba batun cetonmu da ya zama mara ma'ana, amma ta wuri mutuwar Kristi a bisa giciye, kuma da tashinsa zuwa sama shi ne ya tabbatar mamu da hidimarsa a matsayinsa na babban priest a cikin wuri mafi tsarki da yana gaban Allah Uba. Mai sauraro, tasowa kan sharaɗi na littafi mai tsarki, masu bin Yesu da ke sauraron zuwan Yesu na biyu sun kafa tsarin kwaisuwa game da haikali. Haikalin nan ita ce inda da ana kona hadayu na kowace rana domin gafaran zunubai, amma da Kristi ya zo, batun kona hadayu a cikin haikali yanzu ya kau, muna da gaba gadi tsakaninmu da Allah Mahalicci. Mu yi addu'a, ni da kai mai sauraro, mu yi addu'a. Isa Almasihu yana nan a gaban Allah, yana roko dominmu. Domin wannan gaskiya na cetonmu ko na fansarmu, waɗanda ginshikin koyisuwan Kristanci ya kafa koyisuwa a kai shi ne batun mutuwar Yesu da kuma tashinsa zuwa cikin sama. Ya na cikin wuri mafi tsarki a madadinmu a haikali na sama. A wuri mafi tsarki na haikali kuma muna ganin muhimmancin sharɓun Allah da zahiri da muhimmanci na ƙarshe. Gaba da wannan dukan shi ne alkawali na fansa da aka yi mana ta wurin zubar da jinin Isa Almasihu. Hakkin wakilci yana bayyana rayuwa da ke kafe bisa babban gaskiya na ceto kamar yadda aka nuna cikin haikali. Muradinmu gane abinda Kristi ya yi mana da abinda yake yi mana yanzu. Za mu matso kurkusa da shi domin hidimansa da koyisuwarsa da kuma manufarsa ga waɗanda ke yin rayuwa tare da shi. Sabili da mutuwar Kristi ne muna da gaba gadi, muna da bege cikin Isa Almasihu. Yana wuri mafi tsarki, yana roko dominmu. Shi yasa ni da kai komai yawan zunubanmu muna da bege, muna da wannan matsakaici babban priest mara zunubi wanda jininsa ya fi jinin ƴan raguna daraja, ya zubas da shi dominmu, ya kuma mutu ya matas da zunubanmu a cikin jiki nasa, ya tashi da rai na har abada, yanzu yana cikin haikali mafi tsarki a madadina da kai, yana amsa addu'o'inmu a wurin Allah. Domin haka ni da kai muna da yanci mu roki Allah mu yi tuba, zai kuwa ji mu. Kuskure ne a kai mai sauraro ka dauka kaman wani shi wani Allah ne da zai iya ya umurta Allah, a'a, Kristi ya mutu domin ka, yayi hadaya domin ka, kana da wannan yangaranci, kana da wannan gaba gadi da zaka bayyana a gaban Allah ta wurin addu'a a cikin sunan Yesu Kristi, ya ji ka ya kuma amsa maka. Me zai sa zamu dauki wannan daraja da wannan dama da daukaka na Isa Almasihu mu ba wani wanda bai mutu domin mu ba, wanda shi ma ba shi da tabbacin cetonsa, amma sai mu dauke shi kamar wani Allah ne? Dan uwana mai sauraro, kana da muhimmanci a gaban Allah, kana da lokaci da zaka kira Allah cikin addu'a cikin sunan Yesu Kristi, zai ji ka zai kuma amsa maka. Idan ninyanka ne, ka daina daukan wani kamar shi wani Allah ne, kada ka dauki kanka kamar kai zunubanka Allah ba zai ji ba. Kristi ya mutu domin ka, yana nan a matsakaici tsakaninka da Allah domin ya kawo kukan zunubanka, ya yi maka gafara, ya canja rayuwarka, ya tsarkake ka daga dukkan zunubanka. Bari mu yi addu'a tare. Ubangiji, mun gode domin wannan lokaci da mun saurari maganarka. Muna roƙonka Ubangiji, kada ka bari zunubanmu su raba mu da kai. Mun kuma gode domin mutuwarka da tashinka. Ga roƙonmu Ubangiji, ka gafarta zunubanmu. Ka roƙa mana ya Ubangiji cikin alherinka, ranan da ka zo mu zama gada a cikin mulkinka. Mun roƙa cikin Yesu Kristi, kai ne mai cetonmu. Amin.
Ko ka taɓa zuwa inda ake jana'iza? Ko a kwanakin nan ma ka ji inda aka yi rasuwa? To lallai idan ka ansa eh, ya nuna cewa kana da rai kenan, ba kai ka rasu ba. Ko da yake masu iya magana sun ce dukkan mai rai mamaci ne, amma muddar kana da rai, akwai abin da za ka iya yi a rayuwarka. Allah ya sa har yanzu kana lumfasawa, ko da yake akwai kunci, akwai yunwa, waɗannan abubuwan ba su kashe ka ba. Akwai damuwoyi da cututtuka iri-iri, duk da haka ba su kashe ka ba. Ko da yake akwai talauci kewaye da kai, waɗannan ba su kashe ka ba, ba su kuma gurguntar da kai ba. Abubuwa sun yi zafi, sun yi wahala sosai, duk da haka ba su karya ka ba. Amma ko ka san cewa akwai mutane da yawa da suka kasance da shirye-shirye masu kyau a rayuwarsu, komai yana tafiya musu daidai, amma da gari ya waye ba su da rai. Wasunsu sun kasance a cikin hali mai kyau fiye da naka, amma duk da haka ba sa lumfashi a yau. Ka yi tunani, Allah ya baka dama domin ka yi abu mai kyau, ka yi abin kirki a rayuwarka. Wannan damar da kake da ita, ya kamata ka yi amfani da ita. Amma maganar Allah ta ce, wanda yake da rai yana da dama domin ya yi abin da zai iya yi. Kuma idan ka samu wannan zarafi, ya kamata ka yi, domin yau da gobe mutuwa tana zuwa, za ka je kabari. Idan ko ka je kabari, babu aiki a can gurin. Idan kana da rai a yau, dama ce mai girma da Allah ya baka. Idan ka taɓa samun rashin nasara a baya can, akwai lokaci domin ka gyara rayuwarka a yau. Rayuwa na nan gaba kuma kada ka kasance da tsoro, domin Allah da ke riƙe da gobenka zai bishe ka zuwa cikin wannan goben. Idan ka kasance da tsoron me zai faru gobe, zai iya ɗauke albarkun da kake da su a yau. Ka kasance da tunani mai girma, da shiri mai girma, da kuma ƙuduri mai girma. Waɗannan ƙudurorin da tunanin su ne za ka iya fitowa da su zuwa cikin rayuwarka har su kawo maka nasara. Saboda haka, da yake kana da rai, ya kamata ka yi yunƙuri ka tashi domin ka yi nasara a cikin rayuwarka.
Pasto, mun gode da wannan guziri a cikin shirin na yau. Mai sauraro, idan an bi mu a hankali, na san ka samu ƙarfafawa da kuma ginuwa ta dalilin sauraron shiri na yau. Kai mai albarka ne, Ubangiji ya dada maka albarku. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin imel namu shine awrnigeria@yahoo.com ko kuwa adventistworldradionigeria@gmail.com. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka. Ga wadanda za su so tura mana a Facebook, adreshin Facebook namu shine AWR Sashen Hausa. Ina nuna godiya da farin ciki zuwa gare ka da kasancewa tare da mu, da kuma gaita yan uwa da abokan arziki. Ubangiji ci gaba yana maka albarko. A madadina da sauran abokan aiki na anan, kamar shi Pastor Daniel Chiroma Jr., Pastor Matthew Haruna, Pastor Audu da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga yadin Lere a jihar Kaduna, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.